الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو دياغ الله سبحانه وتعالى لساك هذا مؤمن سافيات أسبر شرنا ترق وتن شعبان هجر منذ صلى الله عليه وسلم أدوه ديدا يهود 30 دبيون ديدا 30 قواتن بقوي shekara ta 2011 ta miladiya. Kuma sai gaba da karatunmu, ko kuma in ce darasinmu na ƙarshe insha Allah kafin watan Ramadan, wanda muke sa rai a sanar da mu yau ko gobe ya Allah ko jibi, za mu tashi kan matashiyar da malamin kira qada hawa'ijin nas. Haka ne ko? Yawo. Wannan kamar da muka ambata insha Allah shi zai zama darasin da daga kansa za mu tsaya sai bayan Ramadan insha Allah a watan Shawwal nasta'nifu, sai mu koma kuma insha Allah mu ci gaba har zuwa inda Allah ya yassare mu gama wannan littafin bi idnillahi tabaraka wa ta'ala. Kuma kamar yadda muka ambata ranan nan ko makon da ya gabata insha Allah darasin tafsiri wanda aka san ana yin sa a watan Ramadan insha Allah za a fara shi gobe Lahadi insha Allah. Allah madauki ya bamu lafiya ranar Lahadi, sawa'un an fara azumi gobe ko ba a fara ba, insha Allah zai zama za mu fara wannan darasi na tafsiri a masallacin galadanci kamar yadda aka sani insha Allah. Ina fata Allah madauke ba mu iko isa kuma albarka abinda za a ambata. Qada'u hawa'ijin nas, qada'u hawa'ijin nas, wato biyan bukatar mutane ko yi wa mutane hidima. Daga cikin kyawawan abubuwa da kyawawan halaye na musulmin kirki ya zama cewa a kullum cikin hidimar mutane yake, yana kokari idan mutane sun zo gare shi da wata bukata suna son a yi musu wani abu, to ya zama mutum musulmi a shirye yake ya karbi wannan kira, a shirye yake ya zama cewa kullum aikinsa shine yadda idan mutane sun shiga damuwa ko suna da bukatar wani al'amari da zai taimake su ga maslahar duniyar su ko kawar da mafsada wato wani abu na barna, ya zama cewa wannan mutumin yana cikin hidima gare su. Wato dai abin da ake nufi ya zama mutum shi na mutane ne, wannan shi ne abin da za mu tattauna a kai. Duk inda mutane suke sha'awar a yi wani abu na taimako, wani aiki za a yi, gini ne, wani ne ba shi da lafiya, wani ne za ya dora wato ya yi rufin kan gidansa za a je a taimaka a dora masa, ko wani al'amari nasa da ba zai iya shi kadai ba a sa masa hannu a taimaka a biya masa wannan bukatar, gonarsa ce ta gaza ko ya gaza aikinta a taya shi da abin da za a iya, auren yarsa ne ya zo ba zai iya ba shi kadai a taimaka masa. Duk waɗannan irin abubuwa mutum ya zama yana ciki yana taimakawa ƴan uwansa musulmi, to akan sa za a tattauna a yau insha Allah. Malami yake cewa mastujlibat ni'amullahi wastudfi'at niqamuhu bimithli ta'atihi wattaqarrubi ilayhi wal ihsani ila khalqi, wato ba a taba jawo ni'imar Allah ba subhanahu wa ta'ala mutum yayi wani abu da zai jawo Allah ya masa ni'ima, ya aikata abin da zai zama shine sababin Allah ya masa ni'ima, kuma a kawadda shine wastudfi'at a tunkuɗe ni qamuhu azabar Allah madaukaki, to ba a taba yin wannan abubuwa guda biyu ba, jawo amfani jawo ni'ima tare da tunkuɗe bala'i, ba a taba yin su ba bi mithli da'atihi, da wani abu kwatankwacin a ce mutum ya da'a da Allah, ma'ana babu abin da ya kai ga a ce kai mai da'a ne ga Allah, wattaqarrubi ilayhi da kuma kusanci zuwa ga Allah, sannan kuma wal ihsan ila khalqihi da kyautatawa zuwa ga halittar Allah. Wannan shine abin da yasa malami kawo magana. ma'ana duk abin da kake so a duniya ka samu na wata ni'ima ko a lahira ka samu aljanna ko wani abu da ya dame ka na damuwa ko wata azaba ko tashin hankali ko musifa ka kauda shi ya zama cewa bai same ka ba to babu wata hanya ta tunkuɗe wannan irin ashe kai mai da'a ne ga Allah mai kusanci ne zuwa ga Allah sannan kuma kai mai kyautata wa mutane ne wannan magana kyautata wa mutanen ita ce wato mawdu'in ko shine mawdu'in darasin da malami yake so mu yace waddinul hanifu shi addini wanda yake mai kyau tsayayye wanda ya karkata daga ƙarya ya koma gaskiya ja'a bil ilmi wal amali wato addinin musulunci ya zo da ilmantar da mutum da jan hankalinsa akan yayi ilimi kuma yayi aiki musulunci ne addinin da ya hada tsakanin ilimi da aiki banda shi sauran addinai ko dai ka sami wani addini yana mai da hankali akan harkar ilimi amma babu aiki kamar addinin yahudu ko kuma aiki ba tare da ilimi ba kamar addinin nasara yawa amma musulunci yana kiran mutane zuwa ga ai ilimi kuma ai aiki wato ba addini ne wanda yake ta'alim dinsa abubuwan da yake koyarwa ba a iya ganin su a ƙasa ba addini ne da duk abin da aka fada a ilmance to za ka gan shi kuma a waƙi'ance a aikatance yana yawo a bayan ƙasa wannan shine sifa babba ta addinin musulunci amara bi ikhlasil ibadati shi wannan addini wato mai shi kenan Allah madauki yayi umarni da kyautata ibada da tsarkake ta ga Allah subhanahu wataala wa husnul mu'amala da kuma kyakkyawar mu'amala duk mutumin da zai yi ilimi amma kuma mu'amalarsa ba ta da kyau to bai cika abin da ake so a gare shi a addinin musulunci ba lalle ya zama yana da ilimi yana kuma da kyakkyawar mu'amala kada ya zama ga ilimin ba mu'amala kada ya zama kuma ga mu'amalar ita kadai ba ilimi sai jahilci wannan shi ma ba shi da amfani yawa lalle ya zama kana da mu'amala bisa ilimi idan mutum ya damu da ilimi ba tare da mu'amala ba to zai rasa abin koyi kuma shi ba za a dauke shi abin koyi ba in mutum ya mai da hankali akan mu'amala ba tare da ilimi ba zai dauki abin da ba gaskiya ba ma ya dauke shi abin kirki ne saboda me shi jahili ne da haka dole ne a ce a hada ilimi tare da yin aiki mu'amala mai kyau sannan malami yake cewa qala shaykhul islam ibn taymiyah malami ibn taymiyah yana cewa man abadallaha duk mutumin da ya bauta wa Allah wa ahsana ilan nasi kuma ya kyautata wa mutane wajen mu'amalarsa fa hadha qa'imun bi huquqillah to wannan mutumin shine wanda ya tsaya da haƙoƙin Allah wa haqqi ibadillah da kuma haƙƙin bayin Allah fi ikhlasiddinillah a cikin wato tsarkake addini ga Allah subhanahu ma'ana kenan ba a samun mutumin kirki baya taimakawa mutane a dunkule abin da malami yake faɗa kenan in dai mutumin kirki ne to za ka gan shi yana cikin hulɗar mutane yana cikin taimaka musu wajen mu'amalarsu ko da da shawara ne in ba shi da wani abin aljihu ko ba shi da ƙarfin da zai taya su to zai sa bakinsa alal aƙalla ya faɗi alheri ya ce in ai kaza in an yi kaza za a samu kaza mai kyau to kaga wannan yana nuna mana muhimmancin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke gaya mana wato fiyayyen mutane shine wanda ya mu'amala da mutane ya ta kudanya da ya ta kudanya da su ba wanda ya kaurace daga mutane ba ruwansa da kowa ba a ce wato baya shiga hulɗar mutane anan yake neman aljanna a'a sai ya zama kana mu'amala da mutane kana hulɗa da su su yi mu'amala da kai su ji daɗi su yi mu'amala da kai su ji ba daɗi ka kalli cewa wannan abun yana buƙatar darasi a gurinka ka tuba ma Allah ka canza halinka ka zama mutumin kirki idan mutum bai hulɗa da mutane ba ba zai san cewa yana da wani hali da yake buƙata ya gyara ba haka ne zai tsammanin komai nasa a daidai yake kuma sai ya ta kuskure bai san cewa kuskure bane musamman in jahili ne shi amma idan yana mu'amala da mutane to wata ran zai yi wani laifin wata ran zai kyautata ma wani sai wani ya tambihi idan ya masa wani abu marar kyau ya ce malam me yasa kai mun abu kaza la'alla bai san ba kyau bane daga ranar sai ya sani amma wanda baya mu'amala da mutane ba zai iya samun wannan wato darasi a wannan babbar makaranta ba sannan malam ya ce wa khidmatun nasi barakatun fil waqti wal amal hidimar mutane a ce mutum ya bada lokacinsa yana taimakawa mutane wato albarka ne a cikin lokaci da kuma aiki. Ma'ana idan mutum mai hidimar mutane ne, to Allah na sawa lokacinsa albarka, Allah na sawa aikinsa albarka. Yawwa, duk abin da zaka yi na taimakon mutane, to zaka ga shine babban abin da kai kafa idanta da shi. Naka ko in kai kadai ne ka samu fa'idar, sai idan kai aikin alheri zaka samu fa'idarsa. Idan kuwa ka taimakawa mutane, to bi iznillahi tabaraka wa ta'ala zaka ga cewa Allah ya sa albarka a lokacinka, Allah ya sa albarka a aikin da ka aikata. Muna fata Allah ya sa mana albarka duk abin da muka ambata da baki, ko muka aikata daga gabobinmu, ko muka neme shi na ilimi. Yace wa sababun fi taysiri ma ta'assara, kuma taimakawa mutane da shiga hulɗarsu, da shiga sabgarsu, da taimaka musu, da yi tare da su wajen duk abin da zai amfane su, sababi ne da wato yake sauƙaƙe abin da ya ƙuntata. In kana cikin ƙunci da damuwa, ka rasa yadda za ka yi, to ka shigar da kanka cikin wani wata hanya, ko wani mashru'i, ko wani project na ka taimaka wa 'yan uwanka musulmi, za ka ga cewa Allah maɗauki kai ɗin ya sauƙaƙa masa wani abu, ya sauƙaƙa maka wani abu da ya ƙuntata a gare ka. Ma'ana dai duk mutumin da yake son Allah ya yalwata masa, ya tausaya masa, ya ji ƙansa, ya sa masa albarka a lokacinsa da aikinsa da kuma abin da ya sa a gaba, to ya shiga cikin taimakawa mutane, kada ya zama yana ganin su yana gudu, ko saboda yana tsoron a taɓa masa abin hannunsa, ko kuma kullum ya ce ba shi da lokaci, baya sha'awar ya taimakawa mutane. In baya son ya taimakawa mutane, to Allah maɗauki zai bar shi cikin nasa ƙuncin, ba zai samu mai taimaka masa ba. Haka ne ko ba haka ba? Dan haka abin duniya yake. Idan ka kaurace wa mutane kana da damar ka taimake su, sai ka gudu ka koma gefe ba sa ganin ka, to kai ma za ka shiga ƙunci, ba za su sani ba ma ballantana su sa maka hannu, domin ba kai mu'amala da su ba. Amma in kai mu'amala da su, domin babu mutumin da zai ce zai bugi kirjin shi har abada ba zai shiga ƙunci ba. Babu dan adam, dole ne Allah maɗauki wata ran ya jarraba shi, ya rasa wani abu, Allah ya jarrabe shi da wani abu, ko rashin lafiya, ko a jikinsa, ko a ɗansa, ko a matarsa, ko wani abin duniya nasa ya rasa shi a hatsari da makamancin waɗannan. Kuma duk wanda ya shiga wannan yanayi yana buƙatar wani ya taimaka masa alal aƙalla duk kuɗinsa, ko da hatsari ne ya zo a ɗaga shi daga inda ya hatsari, yana buƙatar wannan. Ko ba haka bane? To idan mutum ya zama baya sha'awar taimakawa mutane, baya mu'amala da su, zai shiga ƙunci, Allah kuma ya bar shi a cikin ƙuncin, bai taimaka masa ba. Shi ne abin nufi. Sannan malamin yake cewa yaqulu alaihi salatu wassalam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man yassara ala mu'sirin, duk mutumin da ya sauƙaƙewa wani mutumin da yake cikin ƙunci, yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah, to shi ma Allah zai yassare masa, zai sauƙaƙe masa a duniya da lahira. Mutum yana taimakawa mutum dama a lahira, mutum yana shiga ƙunci ka zo ka cire shi, in ba a babin ceto ba, ba wani mai iko a lahira ya taimaka ma wani, ko ashe a duniya idan ka taimaka ma wani, sakamakon ka shine a baka taimako a duniya, kuma sannan a baka taimako a lahira, ka samu riba ɗaya ko biyu? Riba biyu. Don haka ka taimaka wa ɗan uwanka daga wani ƙunci da ya shiga, ka yassare masa shi, ka fidda shi daga wannan damuwar, ko da ta sa'a guda ce, ko da ta lokaci guda, ka taimaka masa, to Allah maɗauki shi kuma zai sauƙaƙe maka naka abin da ya dame ka a duniya, sannan kuma a lahira. Wannan musulmi ne ya rawaito shi, ya ce wa shari'atu, ita shari'ar Allah, ja'at bil hasfi ala ta'awuni bainan nas, ta zo da kwaɗaitarwa akan ayi taimakon keniya, taimakon juna tsakanin mutane, wa qada'i hawa'ijihim, da kuma biya musu buƙatunsu, abinda suke buƙata a taimaka wato ai musu, wasa'i fi tafriji kurubihim, da kuma wato ɗawainiya da ƙoƙari wajen busar da damuwar da suka shiga ciki. Tafriji shine ka yaye wa mutum, ka buɗe da masa bayan yana kunci, a ce a furaj abinda ake nufi shine ƙofa mai faɗi, farraja kaman kushika ya buɗe wa mutum ƙofar da zai wuce in yana cikin ƙunci. Tafrijin kurub, kurub kuma ita ce damuwa da humum, da ƙunci da mutum zai shiga, na zuciya ne, ko na dukiya ne, ko na lafiya ne, da wata damuwa, to ka zo ka fidda shi,
ka bude wata kofa da zaka ja hannunsa ka fidda shi daga wannan halin shi ake nufi da tafrijul kurut to wannan abun shari'a ta zo da umarni da kwadaitarwa a kansa abubuwa na wai faɗa da shari'a ta zo da kwadaitarwa a kansu na farko ta'awuni tsakanin mutane taimakekeniya yawa in wannan na bukata a taimaka masa wancan ma bukatar sa ta taso a taimaka masa a sannan kuma da biyan bukatunsu idan mutum yana da bukata a taro a taimaka masa babu wani dan adam da zai taimaka shi baya bukata agun kowa in dai dan adam ne to yana bukata alal aqalla agun ubangijinsa agun mutane ma yana da bukata to ballantana wurin ubangiji to a hadu a rika taimakawa mutane ana taimakawa juna da kuma dawainiya wajen yayi musu damuwa wannan babban abu ne kullu alaihi salatu wassalam manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya din mutumin da ya yayewa mutum nafasa ma'ana ka yayewa mutum ka dauke wa mutum raf'i ka janye wa mutum ka kawar wa mutum wani kurba lance kurba ana nufin damuwa da bakin ciki min kurabid dunya daga damuwa ta duniya mutum yana cikin kunci ka je ka cire masa wannan abun to nafasa Allahu anhu kai din da kai masa wannan Allah kai ma zai cire maka ya kawar maka kurbatan wata damuwa min kurabi yawmi qiyama daga damuwar da akan samu ranar tashin kiyama wannan hadisi mun san shi mun karanta a cikin arba'in an-nawawiyya ko yawa daga cikin manyan ma'anonin da suke cikin wannan hadisi da za su nuna maka fa'ida babba ita ce kurabin yawmul qiyama wasu malamai suna cewa la'alla wani zai ce wannan hadisin ya zo da wani abu la'alla sabanin abin da aka saba ji la'alla annan muka yi magana ko kuma a darasin wadihin ne a darasin arba'in abinda muka sani shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man ja'a bi falahu ashru amsalha haka ne duk mutumin da ya zo da wani aikin kirki ya aikata shi to Allah zai ba shi kwatankwacinsa guda goma ma'ana kamar ka ce za a ba shi lada goma in mutum ya aikin kirki daya wa man ja'a bis sayyi'ati wanda kuma ya aikata wani mummunan aiki guda daya fala yujza illa mithlaha shi kuma ba za a saka masa ba sai da kwatankwacin wannan abun guda daya mun fahimci wannan ayar me muka fahimta ana cewa idan kai aikin kirki ana fara baka lissafin ka ne da nawa lada goma ko to nan gashi mutum yayi aikin kirki amma an ce za a yaye masa kurbatan ya ce kurbatan da talminin nan mufrad ne dama ko mufrad munakkar ma'ana mutum zai fahimci kenan in kai daya to kai ma za a baka daya ka yaye wa mutum musifa daya za a yaye maka musifa daya haka muka fahimta wannan hadisi ne haka ne ko ba ka ba to malamai suka ce ba haka bane suka ce idan muka dubi kurabi yawmul qiyama kurbatan wahidatan damuwa guda ɗaya daga cikin damuwoyin tashin alqiyama babu wata damuwa guda ɗaya da take in ka dube ta kwaya ɗaya ce ita duk damuwa inda ta tashin alqiyama sai tana da alaka da wasu damuwoyin daban don haka idan aka ce an yaye maka wata damuwa ta tashin alqiyama to lalle akwai wasu abubuwan daban da suke da alaka da ita yanzu misali a ce an yaye maka musibar hisabi musibar hisabi kaga kenan ai maka hisaban yasira musibar da ake da dan adam ke shiga wajen hisabi ba wai ta iya hisabin bace akwai tsayuwar akwai zafin da zaka ji akwai gumin da zai keto maka akwai musifa iri sun kai fiye da goma a wani ma haka ne ko ashe kenan idan aka ce ka yayo wani mutum a duniya wani abu guda daya to ba kwaya daya ne kai za a maka a lahira ba wannan misali ne na cewa wata babbar damuwa guda daya wanda akwai karkashinta akwai damuwoyi da yawa da tashin alkiyama to Allah madauki zai yayi maka ita mun fahimci wannan abu yawa dan dai tabbatar mana wannan magana cewa duk mutumin da yayi aikin kirki to hakika Allah madauki zai bashi wato sakamakon abun ninki goma ina fata mun fahimta yawa wannan hadisin muslim ya rawaito shi
yace wannan abu bi badlil ma'ruf wal ihsan ila al khalq tahsul al khatima mana yake cewa ta hanyar badlil ma'ruf badlil abin da ake nufi yada abu kai meka kai ta bada shi wani abu abin alheri aikin kirki ko kuma wato kyautatawa ga halittar Allah ka rika mikawa ka bada sallama ma'ana ka rika cewa mutane assalamu alaikum wannan shi ma ma'rufi ne babba kaga dan uwanka kada ka gintse fuska ka saki fuskar ka ya ji dadi in ya ga fuskar assalamu alaikum wa rahmatullah wannan akwai alheri a ciki domin yana bashi fassara ta abin da ke cikin zuciyarka zai ji dadi cewa wannan dan uwan nasa yau salim alim yake ba a cikin damuwa ba kuma bai niyyar mummunan nufi ga duk mutumin da ya kalla ba wannan shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ma'rufi to sannan ka taimakawa mutum da wani abin aljihunka ko kuma da halinka yana bukatar a taimaka ka sa hannu a taimaka masa ko ka bada wani abu na duniya duk wannan shi ake cewa bazrul ma'rufi ka mika abinda yake shine abin kirki wato da shari'a ta san shi wato cewa alheri ne wal ihsan ila al khalq da kuma kyautatawa halittar Allah subhanahu wata'ala to da waɗannan abubuwa ne tahsulu khatimatu mutum yake samun kyakkyawar mutuwa kyakkyawar mene mutuwa wannan abun wani darasi ne a cikin wancan hadithin da malamin nan ya kawo mana yanzu anan ya fahimto shi ya muka gane wannan abu zan tambaye ku wa ya gano ya aka fahimci wannan abu cewa akwai kyakkyawar mutuwa mutuwa akan alheri idan mutum na taimakawa mutane kun ga hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya ko nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama duk mutumin da ya yayewa wani dan uwansa mumini wata damuwa a nan duniya to Allah zai yaye masa damuwa a lahira wa ake yayewa damuwa a lahira ba mumini ba to ashe wannan hadisin ya nuna in mutum na taimakawa mutane zai mutu a musulunci kamar mu gane me yake nufi ba ko domin in aka ce za a taimaka maka a lahira kamar an gama baka labarin cewa zaka mutu ne a matsayin mumini domin duk mutumin da ya mutu ba mumini ba ba zancen a yaye masa wata damuwa ko da guda ɗaya a damuwar lahira domin in mutum ya mutu a matsayin kafiri ina mako masa wuta ce in dai mutum ya mutu a matsayin kafiri ashe wannan hadisin yana ba mu labari ne kai dan adam in kana so ka mutu a matsayin mumini to ka rika taimakawa mutane domin wannan hadisin nassi ne kurukuru akan wannan magana ina jin mun fahimci abin da ake nufi in kana taimakawa mutane ka dauke wa mutane damuwa ka yaye musu masifar da suke ciki gurgudan abin da kake da shi to Allah ya gaya maka manzo Allah kai sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka cewa za a yaye maka masifa ranar tashin alkiyama wannan ma'anarta shine za ka mutu a cikin a matsayin mumini muminin da ya cancanta Allah ya taimaka masa ya dauke masa masifa mun gane wannan wannan sirrin al-Imam an-Nawawi ya faɗe shi a cikin sharhinsa na wannan hadisi din yake cewa wallahi akwai wani sirri dake cikin wannan hadisin da mutane da yawa basu gano ba shine hadisin yana gaya mana ashe idan mutum na so ya husnul khatima ba muna addu'a cewa ya Allah ka sa mu cika da imani ba to idan mutum yana so ya cika da imani ya rika taimakawa ƴan uwansa musulmi yau ka shiga halin wannan ka taimaka masa wannan na cikin damuwa ka taimaka masa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa in kana taimakawa muminai to Allah zai taimaka maka a lahira babu kuma wanda ake taimaka masa a lahira in ba mumini ba mun gane wannan ashe kenan ana baka wato assurance cewa in kana taimakawa mutane insha Allah za ka yi mutuwar alheri mutuwa ko dai ka mutu da faɗin la ilaha illallah ko kuma alal aqalli ko ba karshen magana ka ita ce la ilaha illallah ba dai za ka mutu da imani a zuciyarka a tashe ka a matsayin mumini ka je gaban Allah Allah ya ga halin da kake ciki na damuwa a yayi maka wannan damuwa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta faduwa haka kawai mun gano wannan sirrin da ke cikin hadisi yawa Allah mu dake cikin kiyaye wa alaikum assalam ki nan
wannan damuwa da
na'am
to ka ji labari da abuwar ta samu
na'am
ko an kawo maka kuka
ƙara
da ya ce
na'am kowanne idan ya samu in dai har ka taimaka wajen yayi wannan ba wannan din ake kallo ba shi wannan abin da zai taimaka shine wajen ikhlasin ka da mubadara kokarin ka yi tun kafin a kawo maka wannan yafi alheri in ka ji labari mutum na cikin damuwa sai kai kokari ka taimaka a yayi damuwar tun kafin ma a kawo maka kara wannan yafi alheri fiye da a ce ka zauna ka san abin kana jira sai an kawo maka shakwa in ba a kawo maka ba za ka taimaka ba amma in aka kawo maka din kuma ka taimaka duk da ya shiga cikin wannan din insha Allah za ka samu alheri domin babban abin da ake yaƙura wannan hukuncin akan shi ne akwai damuwa kai kuma ka taimaka an yayi ta sawa'un labari ka ji ko kuma tun daga wato sai da aka kawo maka tsara kowane bangare babban abu dai shine ya zama kana da ishami kana da wani taimako da ka bayar wajen yayi damuwar ɗan uwanka mumin amma idan ya zama ka yi tun kafin a kawo maka kuka wannan kuma ya fi a ce ka zauna sai da aka kawo kukan wannan bangaren fifiko ne na ladan amma asali insha Allah za ka samu na'am kaiwa kukan ma'ana shi wanda ke cikin damuwa ne kai kuka idan ba al'ada ba ce a wurinsa a matsayin bara ba matsala ba ce ai kowa dan adam akwai damuwar da yakan shiga tafi karfinsa akwai kuma ta yau da kullum yau kada mutum ya zama wato kallan ne shi alal nasi me ma'anar kallan alal nasi ya zama kwata-kwata a rayuwarsa ba shi da katabus a kullum sai ya zo ya roki cewa a bashi abin da zai ci yana da karfin da zai je ya aiki wannan ba daidai ba ne musulunci baya son wannan kana da karfin da za ka aiki je ka yi aiki amma duk aikinka kai duk kudinka ma za ka iya shiga wani yanayi da kana bukatar yan ofista su kawo maka dauki to wannan ake nufi yawa amma ba ka dauki rayuwarka gaba ɗaya kullum sai ka tashi an yi sallama a masallaci sai ka miƙe to ya jama'a to dama dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nafasa an mu'min to yau ina cikin ba abun karyawa wannan banda tona asirinka da tozarta kanka akwai kuma halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi shine halin bara bara annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ta sharadin ya dauki daukanta na'am ya dauki daukanta ya je gobe na samu tilawa na'am kuma da dukkan da ya fara yawa ya kawo ababe da hunde me sai ba na'am kuma da dai sai abin na'am sai ne ma sai maka masa sai jama'a sai maka masa ba laifi yawa ya dau laujansa ya yi siyawa ya dau gatari ya saro ishi ya zo ya rasa me sai kaga dai yayi kokari yawa babban abin da musulunci fa yake koyar da mu ya jama'a ina so mu fahimta shine mutum ya dogara ga Allah wato a zuciyarsa sannan ya dauki sababi ya dogara ga kansa wajen sababin me zai yi ya samu abinci kada ka dora wa jama'a nauyin kanka ya zama cewa wai a haƙƙin al'umma ne su ci da kai haƙƙin al'umma ne su dauke rayuwarka wannan musulunci bai zo da wannan ba yadda zai zama cewa kullun harkar ka bara duk abin da ya taso shine ka je kai kuka wannan halin ba a san sa yawa wajibi mutum ya zama yana da abin da zai yi ya ci abinci muddin yana da lafiya sai yana da karfi kana da karfi da lafiya tashi ka je ka nemo ai ga mutane nan suna aiki iri iri babu mutumin da zai ce a shi yafi karfin aiki kaza bayan kuma ba komai a aljihunsa in ba mai girman kai ba yawa girman kai shine mutum zai sa wato shi zai sa mutum ya zauna haka kawai ya ce shi sai yana zaune a gida wai a zo a ci da shi wannan rashin basira ne wannan abin kullum muka tashi magana akan su zaga ana ta fada da wato fito da jijiyar ruwa saboda damuwar da al'umma suke ciki a halin yanzu musamman mu da ake cewa Hausa Fulani kullum mutum ya tashi magana akan wannan abin zai jiransa ya bashi sai ka yi tafiya ka ga yadda mutanen mu kullum su ne bara a gidan mai babu gidan mai a Najeriya da za ka je daga inda daga Kano zuwa gaba kai can zuwa kudu duk inda ka je gidan mai za a taso maka ri haka wani hakika ba shi da abin da zai iya yi ne ko makaho ne ko hannunsa babu ko kuma gurgu ne ba zai iya tafiya ba amma wani akwai damar da zai iya yiwa wani kuma yan uwansa suka rabu da shi ko kuma wani ma dauka yayi ibada sai wai idan an shiga irin wannan maskala din ibada sai dole sai kai bara babu wannan a cikin musulunci musulunci bai umarce mu wai dan mutum ya zama abin da kuke cewa musaki wato ya zama hannunsa babu ko ya zama kuturu misali ko gurgu ko kuma ya zama makaho shikenan ibada sai akan sa tilas ne akan sa ya bara wai in ba haka ba rayuwarsa ba za ta albarka ba wannan ba a musulunci bane al'adar Bahaushe ce ko a ce idan mutum yana neman ilimi wai ba zai samu albarka ba sai yayi bara. Ai ba ku manta ba irin abin da ake faɗa a shekarun baya, la'alla yanzu ma kila har yanzu yana nan. Wai ka ga mutum idan almajirai da suke yawo a cikin gari suke neman abinci din nan da daddare, misali ko da rana, wannan abincin da za a ba su tuwo ne miyar kuka, su zauna su jagwalgwala shi su ci, wani wai wannan tuwon shi ne ya albarka a gunsa. Wai idan almajiri ya dawo da guntun kwanansa da abinci a cikin guntun abinci a cikin kwanansa, ka ɗauka ka ci, wai za ka yi albarka. Wai ya gaya mana wannan abu, saboda haka kawai ba don komai ba sai a tilasta wa mutane a kan cewa rayuwarsu ba za ta tafi ba sai da wannan ƙasƙanci ɗin. Ƙasƙanci ne, baya cikin umarnin Allah, baya cikin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan yawo da kwanan ana bara baya ciki, kuma ba wata albarka da take cikin wannan abu. Ko haƙuri gila ba za ku ji ba daɗi, ko musamman ana ramomi. Wannan ita ce haƙiƙa in dai magana ce ta addini. Umarnin da Allah ya yi, umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shi ne a yi karatu, karatun akwai albarka a ciki. Yawwa, amma ba duk wani abu da almajiri ya yi, wasu abin da suke yi ba karuwa suke wanke-wanke ba, ko ba haka ba ne, kuma wannan ma duk albarka ce a ciki. Ba sai yiwu ba, karantarwar musuluncin nan namu fa tana da tsafta, kuma Allah maɗaukaki bai sa musulmi ya zama ƙasƙantacce, ya zama kullum ne ake tererai ga suna a jarida ana mana gori, ba sai tarin almajirai, ba mu da tarin masu karatu, ko ba haka ake mana ba a ƙasar nan kullum. Duk jaridar da zaka karanta za ga ana ce mana mu ne muka fi yawan destitutes, waɗanda suke ba su da aikin yi, ba dama su, sai dai a taimaka musu, mu ne muka fi yawan almajirai. A ce mutum a ƙasa muna da almajiri kimanin miliyan 19, miliyan 19 wani duk almajirai ne masu yawa a kan titi, ka ƙaddara cewa wato waɗannan kowa yana da digiri guda ɗaya a wani fanni, za a mana wannan wulaƙancin da ake mana? A ce ɗaukar aiki ba za a yi ba, nan ba za a ɗauke ka ba, kullum ka bi mala almajiri. Haka fa surarmu take, ba mu ce wai mu zo don mu rayu dole sai mun ɗaukar kanmu a duniya ba, amma tunda dole mu rayu a duniyan nan muna da rai, to dole kuma fidda kanmu da ƙasƙanci. Amma wannan ƙasƙancin da za a zauna mutum ya zauna ya jefa kansa, ba za mu ce wasu sun jefa kuma mu muka jefa kanmu a ciki, saboda rashin fahimtar mu ga karantarwar addinin na haƙiƙa. Muka ɗauke su abubuwa al'adar mu, sai wani ne can yana amfanuwa da abun, almajiran da za su je su tattaro abunsu ya kwashe, shi ya zo fito da wannan maganganun ya gaya mana domin a ci gaba da irin wannan rayuwar, ko ba haka ba ne? To Allah maɗauki kyauta, dole mu fidda kanmu daga irin waɗannan damuwa, wa illa mutum zai ci gaba da ganin ƙasƙanci. Mai muke magana, badlul ma'ruf wal ihsani ila al khalqi tahsunu bihi al khatima, mutum zai mutu mutuwar alheri ya zama cewa ya mutu a imani in yana taimaka mutane. Wa tusrafu anka aw tasrifu anka mitat as-su'i, kuma za ta kawar maka mummunar mutuwa. Ai mun fahimci wani a wani hadisin ko? Yawwa, zai zama mutum ba zai mutu mummunar mutuwa ba. Ya kula alaihi salatu wassalam, sana'iul ma'rufi taqi masari as-su'i, ayyukan alheri shi ne sana'iul ma'rufi, ayyukan da bayi za su aikata na kirki, taqi suna kiyaye masari'a, masari'a shi ne faduwa, yawa wurin fadu inda mutum za a kada shi, masari as-su'i faduwa mummuna, wal afatil muhlikat da kuma musifu da masu halakarwa, wato musifu da kuma abubuwa masu halakar da mutum shine wal muhlikat. Allah madaukaki ta hanyar aikin alherin da kai kake aikatawa na taimakawa dan adam, to zai sa ya zama cewa duk wata musifa da mutuwar cikawa mummuna shine masari as-su'i, mummuna cikawa Allah zai kawar maka da ita. Wal afati da musibu, wal muhlikat da abubuwan da suke halaka mutane. Wa ahlul ma'ruf fi dunya, masu aikin alheri a duniya, hum ahlul ma'ruf fi al-akhirah, sune masu wato zama cikin dadi da annashuwa da alheri a lahira. Nas'alullaha ta'ala an yaj'alani wa iyyakum min ha'ula'i. وقضاء الحوائج صدقات مبذوله, yanke wa mutane ko kuma wato yayi musu ko biya musu bukatunsu sadaka ce wanda mutum ya bada ita. Ya kulu ibn Abbas, ko sadaka ce wanda zaka ce kaman an baka sadaka ne kai kanka. Abdullahi dan Abbas yana cewa man masha bi haqqi akhihi liyaqdiyahu din mutumin da ya tafi dangane da haƙƙin wani dan uwansa domin wato ya biya masa shi falaqu bi kulli khutwatin sadaqa to a kowace takawa da yayi akwai sadaka da za a bashi ma'ana akwai lada da za a rubuta masa kamar ya ba da sadaka ne misali kana zaune sai ka ji labari wani dan uwa ya shiga cikin damuwa sai ka tashi ka je gidan ka duba shi ka gaishe shi kuma ka dan kawo wani abu da zai tallafa masa rayuwarsa alal aqalla koda na wannan rayuwar ne to wannan takawar da zaka yi daga gidanka duk takun kafarka guda daya kamar ka cire sadaka ne ka bayar sadaka kuma guda daya da zaka bayar idan ka bada sadaka lada kowace guda daya da ka bayar lada nawa zaka samu 10 ashe kamar a ce maka duk takawa daya za a baka lada 10 domin duk sadaka daya ladan ta 10 ne in ma sadakan nan fi sabilillah ce lada nawa za a fara lissafi 700 mun gani yawa ashe kenan ka tashi kawai domin kai dawainiya ka je wannan office kana neman wannan aiki ka rubuta takarda dan abe a taimaka wannan ka dauki wayar ka ka buga wani dan Allah ga wani nan yana zuwa a taimaka a bashi wani abu kaza duk wannan yana cikin taimakawa dan adam yawa ga wani nan matarsa ba lafiya ta zo haihuwa kaza da kaza wallahi ai rasa yadda za a samu kaza da Allah in ya zo ka taimaka masa wannan wayar kawai da kai akwai albarka a ciki balanta a ce ka taka da kafarka ka je wani wuri ko da ba kai ne mai taimakon ba to ka hada shi da wanda zai taimaka masa wani alheri wato duniyar nan ya ɗan uwa musulmi ko in ce addinin nan namu baya sha'awar dan uwanmu yana cikin musiba haka kawai kowa ya juya masa baya wannan ba daidai bane duk mutumin da ke cikin musiba wani in an ji labari kar a bari sai ya zo ya faɗa wani ba zai iya zuwa ya faɗa din ba to a taimaka masa ka je ka ce ni ko na ga wani fina cikin abu dan Allah a taimaka masa ba sai ka yi tarere yadda zai rasa mutunci ba amma ka faɗa inda abin zai amfani yawa wani daga cikin ɗan uwanmu kaza da kaza yana buƙatar ka dan Allah a taimaka masa a ga yawa shugabanni a ce a ga yawa wannan a ga yawa wannan wanda zai taimaka a taimaka a haɗa masa wani abu da zai fita daga wannan damuwa wannan halaye kuma muna nan a cikinsu halaye daban-daban a kowace rana zaka sami ɗan adam sama da 100 da suke cikin irin wannan hali ko in ce dubbai haka ne ko ba haka ba yawa ka je asibiti ka gani ka je asibitocinmu ka ga yadda a gaban likita za a rubuta wa mutum magani ya zo hannunsa yana makyarkyarta yana rawa tunani da kuma fargabar ina zai je ya samu wannan kuɗi wanda za a sai maganin nan da a ce masu hali alal aƙalla yawo kawai suke zuwa asibiti su zauna a bakin ƙofar asibiti ko kuma su sa wasu wakilansu suna rubuta musu akwai waɗanda suke irin wannan abu suna da wakili a asibiti ya zauna ya ga mutanen da suke cikin tashin hankali an rubuta musu kuma hakikatan ba su da yadda za su sai ya kira su ya rubuta sunansu ya buga wa mai gidansa waya ana buƙatar kaza wani wani ba abin da za ka ba su 500 naira guda 500 wani ma 100 wani 300 a lokacin da za ka je ka sa waya katin waya na 3000 wani haka yake sawa ko ba haka bane wani kuma yana da waya blackberry a duk wata sai ya biya mata 3000 yana shiga yana internet mun san blackberry ko abu wasu masu irin wannan abu wani kuma rayuwa dai mun sani kowa dai da ya dauko ta wani abin da yake kashe wa motarsa kawai a kyale-kyale a ado a menene ya isa ya taimaka ma wani a asibiti mu rika zuwa asibiti mu rika ganin yadda ɗan adam suke wahala wannan abun ko ɓangaren sa kawai muka taimaka wa wasu muka yaye wallahi ladan da Allah madauki zai bamu ba kaɗan bane yawa ɗauki rana ɗaya kawai a ce kullum za ka je asibiti ka gaida marasa lafiya ko baka ba su komai ba ka kwantar musu da hankali cewa ka ji cewa ɗan uwanka ne waɗannan ka dawo to ballantana a ce ka bi asibitin nan ka taimaka ka rage musu wata damuwa in gado ka bi misali albashi ka samu wani 50,000 ya ɗauki ya bi gado ya ba su naira 50-50 in misali a ward ɗaya akwai gado guda bakwai a nan ba 14 ba in ka ba su 50-50 kowane gado nawa ka baya 700 ko ba ka bane 700 mai ɗaukar 50,000 ya ba da 700 ba zai ji komai ba wato shi abin mu tsara ne kuma mai niyya mai kyau shi ne fake da wahala kar ka kallo wato sai ka bada abu mai yawa sannan za ka samu ladan in ka bada kaɗan ɗin nan wani wannan kaɗan ɗin naku yana buƙatarsa saboda ba shi da ita mun fahimci abin ko da haka musabar wa kanmu wannan hali nace mu kawo din gurgudan halin mu musamman mutun ya fara da makotansa waɗanda suke kusa da shi wannan abun yana da muhimmanci kwarai da gaske to malami yake cewa wa khidmatun nasi miftahul lil khair yi wa mutane hidima mabudi ne na alheri in kana son alheri Allah ya bude maka shi to ka ce maka wa mutane kai din wa ta'tiluha fathul lil shururi barin taimakawa mutane ka watsar da bayarwanka da kowa kai rayuwarka kai kadai baka san kowa ba sai kanka to wannan shi kuma bude kofar sharri ne wannan sharri ya kai a ce kai ka shiga damuwa kowa ya rabu da kai alal aqalla ko wannan ka samu a matsayin sakamako baka ji dadi ba yawa yaqulu ibn al-qayyim ibn al-qayyim yana cewa wa qaddalla al-aql wa an-naql wa al-fitratu wa tajaribu al-umam da hankali da qur'ani da hadisi da fitra ginin halittar mutum yadda aka gina shi akan tunani mai kyau shine fitra wa tajarubul umami da kuma wato yau da kullum na al'ummomi wato experience na mutane harkar yau da kullum sun yi nuni al ikhtilafi ajnasi ya cewa mutane gurgudan sabanin jinsin su wa milaliha da kuma addinan su wa nihaliha da madhhabobin su nihal jam'in nihla milal kuma jam'in milla milla addini nihla kuma bangare a cikin addini daya mun gane kungiyoyin addini yawa hanyoyin addini wannan ya zo hanya kaza wancan hanya kaza wancan hanya kaza yawa to waɗannan hanyoyin su ake ce manihal duk yadda mutane suka saba a addinin su a tunanin su a mazhabobin su da jinsin su sun yi ittifaqi ala an taqarruba ila rabbil alamin akan cewa wato kusantar ubangiji wa talabu mardatihi da neman yardarsa wal birri da kuma kyautatawa wal ihsani da kyautatawa da ila khalqihi zuwa halitta zuwa ga halittar Allah madaukaki min a'zamil asbabi suna ga cikin manyan sabubba aljalibati li khairin ali kulli khairin wadanda suke jawo mutane duk wani alheri wa anna abdadaha kuma cewa tishiyar haka a bar taimakon mutane babu birri ba kusantar ubangiji min akbaril asbabil jalibati li kulli sharri suna cikin manyan sabubban da suke jawo wato kowane irin sharri duk alherin da muke so a duniyar nan to muna samun sa ne ta hanyar ibada ga Allah da da'a gare shi da bin da kyautatawa maslahar mutane in aka ce za a bar mutane haka babu taimako babu wato cuɗuni in cuɗe ka a cikin rayuwar kowa kawai a bar shi yayi ta kansa to hakika mun buɗe wa kanmu ƙofofin sharri yawa loka da a rayuwa irin ta da kafin wannan mai kuke cewa rayuwar zamanin yanzu wannan material life inda muke shiga muke cikin ta kowa ta kansa ina halal ina haram din da muke ciki yanzu kafin wannan zamanin kowa ya sani cewa a da mutane musibinsu ne da kullun sun fi sauki fiye da yanzu yanzu ga arziki mutane duniya tana da shi wanda a da babu shi yanzu an tono abubuwa daga ƙasa daga arzikin Allah daga ƙasa an tono arziki da yawa duniya ta fi da kuɗi amma kuma lalacewa da rashin albarka wanda ake da shi yanzu ya fi na da haka ne ko ba haka ba a da ɗan kaɗan sai ce maka amfani ɗan taimako kaɗan za a yi maka sai warke maka damuwa da yawa kuma a ƙauyukanmu mun sani da rayuwarmu kowanne gida an san halin da ake ciki a rayuwa ta ƙauye daga ɗan abu ya faru to a gun zaman da ake yau za a tattauna to yau fa kaza a gidan wani ga Allah ya zame me zame mu taimaka duk wannan rayuwar amma rayuwa ta zamanin yanzu wani yana can a gefe a gidansa ba a san me yake ba ba a san daga shi sai ƴaƴansa musamman kici ga manyan birane wani makocinsa ma fa bai san shi ba ko ba haka bane bai san waye nan gefensa ba bai san shi ba bai san sunansa ba bai san daga wanne gari yake ba in an tambaye shi wannan mutumin mata nawa ne da shi ƴaƴa nawa ba zai gaya maka ba ko ya sunansa cikakke zai ce wallahi naji dai Allah ya ce masa wani alal kadan ke nawa zai iya faɗi to kun wannan rayuwar hakika ba ta da alheri yawa wajibi mu dawo kan rayuwa irin ta da ta cuɗe ni in cuɗe ka na san halin da kake ciki ka san halin ba lallai sai mu rika tallan kanmu ba amma alal aqalla rayuwar yau da kullum tana sa mu fahimci halin da wani ke ciki ya zo ya zauna a cikin mu yayi zugumi yayi tagumi an saba ganin sa da walwala ya bada labari a hira a tattauna a yi magana akan kaza amma ya zo ya tagumi wani me ya faru ne in ya so ya bayyana wallahi kaza ne da kaza da kaza a lokacin sai a duba a ga me za a yi mu daina barin mutane haka kawai kowa ya shiga cikin damuwa kada kuma sannan mutane kuma mu saba da tallan wahalhalun kanmu mu dora mutane shi ma ma'ana banda bara amma in an shiga hali da lalle yana bukatar a taimaka to lalle wajibi ne al'umma su taimaka wa mutum yace wal ma'rufu dhakhiratul abad shi aikin alheri da zaka taimaka wa mutum wato shine harsashin ka na har abada yawa wasa'i fi shu'unin nasi taimakawa mutane da dawainiya wajen taimakawa lamurwansu zakatu ahlil muru'ati shine tsarki ko zakkar wato mutane masu mutunci duk mutumin da yake mai mutunci ne shi to mutuncinsa a cikin al'umma shine a ga ya shiga cikin lamarin al'umma yana taimaka musu ya zama kana cikin mutanen da in an ga ka za a ji dadi cewa ka zo kana ya zama kana gudun mutanenka anan nake tambihi da'iman in wannan munasaba ta kama akan wasu mutane da zaka ga Allah madauki ya hore musu gurgurdan abin da za su iya alal akalla ko makotan su na gaba da na baya da wannan gefen da na gefe gabas da mu kudu da arewa alal akalla gida hudu su taimakawa a sati sau daya za su iya suna da wannan damar amma sun bar zaman garin saboda wai kada su zo a rika ana roƙon su wannan abin misali a nan nunan gurin birnin kudu muna da shi ya yi yawa mafi yawan manyan mutane da muke da su a garin nan manya-manya da yawansu ko gidan wukiyan ba su da shi a garin nan ko ba haka bane gidan wukiyan na ce gidan wukiyan gidan da ana kalla zai zo ya kwana daya ya zo asabar ya tafi lahadi in ma'aikaci ne wani ma ba aiki yake ba amma ba shi da alaka ba zai zo ba la'alla sikila ko sai yana da sha'awar harkar siyasa ko a zaɓe shi nan gaba sai a fara zuwa ana yan wasu abubuwa a jawo waɗannan a shiga wannan haka a taimaka wa wannan ana rubuta sunanka kayi kaza kayi kaza misali yawa ana yi ko ba a yi dai mun na sani idan da ka kaddara cewa waɗannan manyan kowa yana da gida a cikin garin Birnin Kudu duk sati za ka zo ka gan shi alaƙalla in an zo roƙon da ba sa so a roƙe su ice da Allah ya haƙuri yau bayan da shi wannan bai fi sauƙi ba da a ce kwata-kwata ba ka ganinsa wani ma mutumin ba ka san ma ɗan garin ba ne kwata-kwata sai lokacin da ya tashi neman a zaɓe shi ana nan ko ba a yi duk wannan ba daidai ba ne kuma duk wani gari da yake so ya ci gaba za ka gaba haka al'umma su suke ba sauran garuruwa ka je ka gani sai sun matsa wa mutum a garinsu ya zo ya gina gida ya zauna a birin in ba haka ba su zauna lafiya da shi ba ba ruwansu ba da shi ba sa mutunta shi in ya zo ma siyasa za su yi ba ruwansu da shi ai ba garinsu yake zaune ba ko ba haka ake ba a wasu wuraren amma mu nan sam wani babban mutum fa yanzu da za ka ce ga Alhaji Muhammadu mun sha labarin da shi nan mutum ɗaya a garin nan yanzu da zai ce zai iya ba da umarni kowa ya bi akwai shi babu da shi wannan kuma wallahi ba abin da kai shi ba amma garin da yawa a cikin da nan jihar da wanda ba kuma nan jihar ba babu garin da za ka same su da irin wannan yanayin namu mara kyau haka yawa za ka samu alal akalla akwai mutum daya ko saboda kudinsa ko saboda alfarmar da yake da ita influence din sa da ya taba zama wani abu ko da abujansa yake ko a kanansa ko a kaduna alal akalla sati ko wata ɗaya ba zai zo zai shiga cikin harkar mutane ya ji me suke ciki labarinsu ba ko don saboda wata manufa ta siyasa ba a'a haka kawai al'adarsa ce za a ga mutane suna son sa ko a ce yana da gida a cikin garin a tsakiyar gari ana zaune tare da shi an ga shigarsa an ga fitarsa zai hulɗa da mutane to za a ga cewa in ya bada umarni cewa jama'a mu haɗa kai mu kaza za a ga samari suna bi haka ne ko ba haka bane amma in ya zama mutum ya zama ya koma gefe ba ruwansa yanzu an yi wani misali ai anan lokacin da aka yi rigimar ƙona gidanan da ke nan ba wasu manyan mutane sun zo ba daga wani wuri suka zo su hana samari wannan abu samari sun hana amma akwai wani mutum da ya rasu wanda ya taɓa cewa nan anan kasance ko da ya halinsa yake kafin ya rasu da ya zo ya sa samarin nan saboda yana zaune a cikin gari ko meye shi da duk ya halinsa yake wannan tsakaninsa da ubangijinsa mun fahimci wannan amma da ya zo saboda yana zaune cikin mutane alal akalla suna ganin yana cikin hulɗa tare da su da ya zo ya magana mutane sun ji wannan ba da nan amma an ban labarin wannan abu kuma na ɗauki darasin na kalle shi a ciki don haka dole mu ba da shawarwari ga manyanmu su shigo cikin mutane a yi hulɗa da su yawa wanda suke tare da su su rika ba su wannan shawara amfanin ka zama mutum da za a amfani da shi dama shine kai amfani da mutane amma ba kawai a ce wannan shine wane alhaji wane shine professor wane doctor wane ba irin sa aure ka gane duk ba zai ma amfani ba kai ma ba zai ma amfani ba idan ba aikin alherin kai ba Allah ma dauke ce maka طيب الى ليه نسوي مقاله ساقو يسوي والمعروف ذخيره الابد وسعي في شؤون الناس زكاه اهل المعروفات اهل المروءات والكسل عن الفضائل كفالة وجنين ايكن الهيري دفللولي بئس الرفيق تردشي امتين ابوكي كسالة اتي اتتي ابوكي زمنك دائما kai malalaci ne baka tunanin ya zaka yi ka fidda kanka daga damuwa a sai idan wani abu ya same kullun kai ta jereren labarin gidanka wannan ba daidai bane ya kamata a ce baka da kasala ka tashi komai kankanta komai kashin sana'a a ce kana yin ta komai kashin ta je ka yi ta zaka ga Allah madauki ya sa maka albarka mutane masu kuɗi da dama a tarihin duniyar nan asali daga dako suka fara zaka ji ana faɗa a hira da alhaji wane babba wanda yake da kaza yana da kaza yana da kaza sai ana fara hira da shi zaka yace shi bai taba boko ba kaza da kaza da ya fara karatun allo sannan kama dako daga dakon nan yana yi har ya zama yana da baro ga wanda a ce yana da kura daga nan sai gashi yayi motan nan ta haya tana haya a hankali sai ya zama yana da manyan motoci na daukar kaya shikenan daga an yi manyan motocin daukar kaya kuwa za ka ga gwargwadon hali sai abu ya ta zuwa mutum don haka wannan ba kashi bane ka fara da dako ba kashi bane ka riƙa barema yawa ka je ka yi noma a gonar wani a baka kuɗi ka samu abin da ba kashi bane ka bi birkila ka yi aiki kana kwaba masa siminti kana miƙa masa ya fi ka zauna a gindin bishiya ana miƙo maka kunu daga cikin gida in an taimaka in ma an samu an baka kenan ko a ce yau kana da nerar da zaka sai kunun gobe babu ina fatan fahimci wannan samari don Allah ku daina wannan zaman haka kawai zaman gindin bishiya zaman dakali marar amfani wajibi a tashi ayi aiki duk mutumin da ya dauki kasala to malam ya ce bi'sar rafiqu kasala tir da ita a matsayin aboki ya zama da ita ce halinka tir da ita wa hubbu da'ati war rahati da san hutu yawa shine addu'a shine zama mutum ya zauna haka kawai shi ma zaune yawa warraha da hutu yurisu minan nadami ma yarbu ala kulli mut'a idan mutum ya zama yana son ya ci yana kwance kuma ya huta kawai shi kullun ya huta to wannan abu yana gadar da nadama irin nadamar da wato yarbu ala kulli mut'a wadda ta fi ta ƙetare shi ne yarbu ta za'ida ta wuce duk wani daɗi da mutum yake so ya ji duk daɗin da kake so ka ji to idan kana da kasala kana son hutu ba za ka yi aiki ba to nadamar da za ka yi inda za a tara ta wuri guda ta fi duk daɗin da kake so ka ji mun fahimci wannan yau don haka ba hali ne mai kyau wa mutum ya zauna kawai kai ba komai ba sai son ka huta ka ji daɗi kuma baka zama komai din a duniya ba me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin mutanen da ya faɗa da yace Allah baya son su shine akwai a'ilun mustakbir ne waye a'ilun mustakbir matalauci mai girman kai gashi talaka kuma tsabar girman kai yawa shi ba zai aiki ba sai dai ya zauna kuma mutane sun wuce ya zage su in ya ga motar wani ya zaga ci kaga barayi ko ba haka bane yawa shi kuma wannan nan alal aqalla in sataye shi da ubangijinsa amma kai ka zauna a gindin bishiya baka yi aiki ba baka yi komai ba kaki ka je ka nemi na kanka wani ya zo ya wuce wani ya gina gida mai kyau wani ya kaza wannan kalmomin sunan su hasada yawa duk yanda zaka faɗe su mutum in ya ji hasada zai ce amma in kana neman naka ba ruwanka wani ya samu nasa ta hanyar mai kyau ya samu ba ta hanyar mai kyau ya samu ba ubangijinsa ne zai kai wannan faɗin da kai kai giba kuma zaka samu zunubi ko ba haka bane yawa don haka da baka faɗa ba ka je ka nemi naka Allah madauki sai bude maka fiye da nasa wancan din yawa duniyar nan ba ƙarewa arzikin Allah yake ba bamu taɓa ganin arzikin da muke da shi yanzu kamar da faɗa da zo ba babu shi a Najeriya ku gashi kuma ana zunubin ana abubuwa ana yin me amma kuma Allah madauki yana sakin mutane suna yin wannan don haka ku kyale mutane kowa da alakarsa da Ubangiji Allah shi ya santa kai karka zauna gindimishiya da lalaci da san hutu kuma sannan kai tsammanin cewa duk abin da wani ya samu to wato sata ne ko kuma wato ba ta hanya mai kyau bace kuma kai ba ruwanka a ciki yace wa minal masa'ibi inda dawil himami yana daga cikin musibu a wurin masu himma adamu qasdin nas lakum fi hawa'ijihim rashin nufin wato wasu mutane wato salihan bayi masu himma babba su suna jin cewa musiba ce kamar Allah ya dora musu bala'i ne aka idan suna zaune ba su ga mutane sun zo sun ce da Allah su taimaka musu ba mun fahimci kun san shi yana zaune yana so ya taimaka wa mutane yana ganin din ran da rana ta fito ta fadi wani bai zo ya ce da Allah taimaka mun da kaza ba sai ji kamar Allah ya jeho masa bala'i so yake ji mutane suna zuwa suna neman taimako a gunsa shi abin da yake sha'awa kenan kun ga wannan sai mai hali ne kyau yawa ga shi abin da malamin ya faɗa adamu qasdin nas rashin nufin mutane lahum gare su fi hawa'ijihim a ce ba sa zuwa wurin su yaqulu hakim ibn hizam yana cewa ma asbahtu wa laysa ala babi sahibu hajatin illa alimtu annaha min almasa'ib yace ban taba wayar gari ba in wayi gari yau na wayi gari ya waye mun ya zama cewa babu mutumin da yazo kofar gidana yana buƙatar wani abu in taimaka masa yace illa alimtu sai face naji a zuciyata cewa wannan ranar ko wannan abun min almasa'ib wallahi musiba ce da Allah ya dora mu kamar yadda mutum zai ji idan Allah ya dora masa rashin lafiya ko yayi hatsarin mota ko makamancin wannan su a da haka suke ji idan sun muni ba a zo an nemi taimakon su ba ta kun ban ji da sanin to Allah ya kiyaye ku mu yanzu gudu muke a zuwa a nemi taimakon da mu ko ba haka ne wani ma in ka ganshi ka san zai nemi taimakon sai ka canza hanya ko ka gimtsa fuska in waya ya bugo sai ka kashe yawa a bude kofa a ba wa mutane dama kai masa kalma mai kyau ka ce don Allah kai hakuri wallahi ba ni da shi in ma ba ka so ka tona wa kanka asiri cewa ba ka da shi ko kai rantsuwa akan ƙarya ka ce kai hakuri babu hali kaga babu hali da wata kalma sai mai faɗi ko yawa babu hali babu halin bayarwa la'alla babu niyya yanzu ko kuma babu abin duk wannan za su shiga amma ka gaya masa kalma mai kyau wannan shine mafi alheri kar ka guje shi saboda kawai baka so a taba abin duniyarka sai yace wa bi khidmatin nas tajdibu afidatuhum kai bawon Allah da hidimar mutane ne zaka jawo zuciyarsu in dai kana hidimar mutane to zaka ga mutane suna son ka me yasa ma wadannan masu so a zabe su kafin lokacin siyasa ya zo me yasa suke wancan ba so suke zuciyar mutane ta jawo zuwa gare su ba su ji ana son su ne dan an zo jefa kuriya sai zama ka jefa masa saboda yayi kaza haka ne ko ba haka ba ashe kenan shi wannan ihsani idan aka yi shi don Allah yana sawa a samu soyayya daga mutane qala ash-sha'ir zai rufe wannan darasin da maganar wani mawaki yana cewa ahsin ilan nas tasta'bid qulubuhum فطالما استعبد الانسان احسان من جاب النساء احسن الى الناس ككيوتتاوا متاني تستعبد قلوبهم ان كان هذا ذاك بوتن دا زكاتنسو معنى ذاك جاء cewa zukatansu sun zama kamar bayi gare ka sai da kace su in har kana wa mutane hidima ka shigo yanzu idan aka samu misali yanzu a ce misali shugaba ne a gari ko sarki ko chairman a jiha gaba ɗaya ko gwamna ka zo misali ana aiki yana hidima yana kaza ko a zuwa ana wani aiki misali a zuwa ana kwashe gona ko wani abu ya zo ya sa hannu ga wasu can suna zaune a gindin bishiya lokacin da aka fara aikin sun ƙi tasowa da ya zo shi kuma sai ya sa hannunsa shi ma yake yi don Allah akwai wani wanda zai ji nauyin ya tashi sai ce ga wannan ma shi ma ya zo ya yi saboda hidiman nan da kai wa mutane sai ka bautar da zuciyarsu sai su yi maka abin da kai kake so amma wanda ya koma gefe so yake shi a girmama shi da kafafa da tinkawo to sai ga mutanen sun dube shi ba komai ba amma idan ka kaskanta ka zo ka zama kai ne mai yi wa mutane hidima to sai ka ga mutane sun ce kaga wani hatta waru ma ya zo ya yi wani abu da kansa ya taimaka shi ne da kansa yake ba mu kaza yanzu ka je ka samu a ce wani shugaban al'umma in ka je gidansa shi zai tashi ya baka shayi ya baka ruwa ya menene ya zauna irin wani hali za ka gani abu misali larabawa in ka je gidansu misali yanzu muna da malamai in muka je musu ziyara a gida malamai da suke koya mana a Madina za ka je gidan mutum shi ne zai koya maka aji amma shi zai tashi ya zuba shayi ya baka ya larabawa dalibansa mu tashi mu ce a'a mu za ka bamu mu raba sai ce a'a wallahi sabu ku baki nan to yanzu wanda ne maka wannan duk umarnin da zai baka cikin sauki zaka ga zaka bi saboda me yayi maka wannan hidima din to haka dan adam yake amma lokacin zaka ga ka kame kai kawai sai dai ka sa yara su komai zaka ga mutane ba za su girma maka ba shi dan adam yana da tasa wato yana da nasa hali yawa ka nuna kai nasa ne sai soka ka bankare ka koma gefe shi ma sai ya rubu da kai ko da ba abin da zaka yi masa zaka cudanya da mutane din nan wajibi ne mutane su koye ta kuma za ta yi musu amfani sai ce fa qala mustabada al insana ihsanu sau da yawa zaka ga cewa ihsanu shi kyautatawa mutum istabada al insana yana bautar da wato mutum muna roƙon Allah madaukaki ya sa mu cikin salihan bayansa waɗanda kullum aikin su shine as-sa'yu fi hawaiji fi qada'i hawaiji nas ya ƙara mana taimakon juna da ƙaunar juna da san juna da ƙoƙarin zama lafiya da juna da kuma duk abin da ya taso na bala'i akan junanmu mai ƙoƙari mu yaye shi gurgudan hali ba sai an yi talla ba in ka ji abin je ka taimaka in kuma ba za ka iya ba ka gaya ma wani wanda zai iya in mutum ɗaya ne mutum biyu ne za su iya je ka faɗa sai an gaya wa al'umma baki ɗaya zo ka taimaka Allah subhanahu wataala mu ma ya taimake mu ya ba mu ikon taimaka ma wasu kuma ya yaye mana wato damuwar da muke da ita ko kuma damuwar da la'alla za mu shiga cikinta ranar tashin alƙiyama wa akhiru da'awana أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما دمك أنبتا إن شاء الله درس تفسير ذا أفعل شيء بوبيني بايوبة إن شاء الله بوبي إن شاء الله أقلا دنش ذا أفعل درس تفسير لا نعم 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 sabon gari na ana ce nasa na baya roƙo to bai fi insha Allah za a samu ai wani abu insha Allah a kansa Allah ya sare mana Allah kuma ya bashi lafiya akwai tangon din da yake sha na'am da an fara da masa na'am in aka samu masa shi abin zai sauƙaƙa ai akwai shi a gunsa to ba matsala za mu samu insha Allah Allah ya sare sallallahu alaihi wasallam